Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Wasu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 3 ga watan Janairu na shekarar 2018 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin kasar a yau Laraba inda ya kashe kalla mutane 10 A halin da ake ciki kuma a Kenya, ƴan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan da mayakan kungiyar Al-Shabaab suka kaiwa motar su hari a yau Laraba. A Iran kuma masu zanga-zangar nuna goyen bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk fadin kasar.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cikakken rahoto dangane da dan kunar bakin waken da kai hari a wannan masallacin na Gamborin Gala. Sai rahoton kashe wasu mutane kimanin 30 da aka yi a jihar Benue. Muna kuma dauke da rahoto akan nasarorin da dakarun tsaron Niger da abokan aikin su na kasashen waje suka yi akan yaki da ta'addanci a shekarar da ta gabata. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin kasar a yau Laraba inda ya kashe kalla mutane 10. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gamborin Ingala jim kadan kafin sallar Asuba ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma yi ragaraga da ginin masallacin. Babu wanda ya dauki alhakin kai haran amma yana kama da aikin ƴan Boko Haram. Kungiyar da ke kai munanan harahare a gwagwarmayar da take kusan shekaru 8 a arewacin Najeriya. Gwagwarmayar da ta yi sanadiyar halaka mutane 20,000. ƴan sanda fararen hula majami'u da masallatai na cikin wuraren da ƴan kungiyar ke aunawa a harahren da suke kaiwa.
A halin da ake ciki kuma a Kenya, ƴan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan mayakan kungiyar Al-Shabaab da suka kaiwa motar su hari a yau Laraba. Jami'an kasar sun ce an kashe ƴan sandan wanzar da zaman lafiya na musamman guda 3 da wasu manyan jami'ai su 2 a lokacin da suke tafiya a arewacin karamar hukumar Mandera kusa da iyakar kasar da Somalia. Kungiyar Al-Shabaab wadda ke da mazauni a Somalia ta kaddamar da harahara a Kenya tun daga shekarar 2011 don mai da martani kan matakin da Kenya ta dauka na girki dakarunta a Somalia a gargashin rundunar zaman lafiya ta tarayyar Afrika da kuma na Somalia. Waɗanda suka kori Al-Shabaab a Mogadishu babban birnin kasar. Har yanzu kungiyar Al-Shabaab na da ƙarfi a Somalia inda take kokarin hambarar da gwamnatin kasar don kafa shari'ar musulunci mai sauri. Kungiyar tana kai hare-haren bama-bamai da suka auna cibiyoyin gwamnati da kuma soja da har da fararen hula.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Iran masu zanga-zangar nuna goyen bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk fadin kasar. Bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da suka hada da matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye kasar da aka yi. Gidan talabijin din Iran ya nuna bidiyon wasu dimbin mutane dauke da tutar kasar suna kirarin goyen bayan su ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei. Shugaban addinin kasar Khamenei ya zargi kasashe da yawa da laifin ingiza zanga-zangar adawa da gwamnati da aka fara a makon da ya gabata, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 21. A wani jawabi da ya yi jiya Talata da aka nuna a gidan talabijin na kasar, Khamenei ya ce, "A cikin kwanakin nan makiyan Iran sun yi amfani da hanyoyi daban-daban, ciki har da kuɗi, da makamai, da siyasa, da kuma bayanan sirri." Wajen haddasa rikici a kasar mai bin tafarkin Islama. Shugaban ya kara da cewa zai yi wa ƴan kasar jawabi akan zanga-zangar da aka yi ko kuma ake yi a lokacin da ya dace.
A yau Laraba ne Koriya ta Arewa ta sake bude kafar sadarwa ta musamman akan iyakokin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Muhimmiyar alamar da ke nuna cewa kasashen biyu da ke mummunar gaba suna neman inganta dangantakar da ke tsakaninsu bayan shekaru da suka kwashe na karin zaman ɗaɗar. Jami'an kasar Korea ta Kudu sun ce takwarorin aikin su na Korea ta Arewa sun kira su ta wannan layin tarho na musamman. An sanya wayar ne a ƙauyen Panmunjom dake bakin iyakar kasashen biyu a wuri na musamman da aka ware inda ba ayyukan soja wurin da kuma ya raba Korea ta Arewa da ta Kudu. An dade ba yi amfani da wayar ba tun daga watan Fabrairu na shekarar da ta gabata a lokacin da Korea ta Arewa ta katsa magana da Korea ta Kudu bayan da Korea ta Kudu din ta fidda kanta daga wata masana'antar haɗin gwiwa tsakanin su a matsayin mai da martani akan ci gaban gwaje-gwajen makaman nukiliyar Korea ta Arewa. Ri Sung-gun, shugaban cibiyar Koriya ta Arewa da ke kula da harkokin tsakanin kasashen biyu, ya ce kasarsa na neman ta yi sahihiyar ganawa da Koriya ta Kudu. A wani jawabi da ya sanar da sake buɗe layin wayar da kamfanin dillancin labaran kasar da ake kira KCNA a takaice ya fidda a yau Laraba.
A yau Laraba kuma wata babbar jami'ar yankin Falastinu ta ce ba za su bari shugaban Amurka Donald Trump ya yi masa kusa da barazanar da yake yi ta yanki irin tallafin da Amurka take baiwa yankin ba. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka na aika miliyoyin dala duk shekara amma ba ta samun yabo ko mutuntawa sakamakon haka. Trump ya kuma rubuta cewa ba sa so su cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka dade ana so a yi da Isra'ila. Mun kawar da batun birnin Kudus babban matsala wajen kulle yarjejeniyar yanzu wadda za ta sa Isra'ila ta saki wani abu muhimmi sosai. Amma yanzu tunda Falastinawa ba sa so su yi shawarwarin samar da zaman lafiyar, dole ne ba za mu ba su waɗannan makudan kuɗaɗen ba nan gaba. Jama'a Falastinawa Hana Ashrawi ta mai da martani da wata sanarwa a yau Laraba. Ashrawi ta ce shugaba Trump ya yi wa kokarin da ake yi na samar da zaman lafiya da neman yanci da adalci zagon kasa. Yanzu har yana da bakin ya dora laifin akan Falastinawa saboda sakamakon matakan rashin tunani da ya dauka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da ke garin Gamborin Gala. Ga Haruna Dauda biyu dauke da karin bayani.
Da safiyar yau Laraba ne dai aka samu tashin bom a wata masallaci da ke garin Gamborin Gala, garin da ke kan iyaka da kasar Kamaru, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 9 da kuma shi kansa dan kunar bakin waken. Wannan lamari dai ya aukune a daidai lokacin da ake sallar asuba, inda wannan kunar bakin wake ya kuza wani masallaci a unguwar Abuja da ke cikin garin Gamborin, inda ya tada bom din da ke jikin nasa ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane. Wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan hari na kunar bakin wake a garin na Gamboro da ke kan iyaka da kasar Kamerun, wanda kuma ya aukwa daidai lokacin da rundunar sojan kasar ke ci gaba da farauto ya kungiyar Boko Haram din, musamman ma dazukan da ke kan iyakokin kasar. Sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto, babu wani rahoto da kuma hukumomin tsaron kasar da kai wannan harin. Sai dai wanda daga cikin mazauna garin Gamborin ya mun bayani game da aukwan lamarin ta wayar tarho kamar haka.
Cikin gari ne kuma cikin anguwa Abuja ne, a cikin masallaci ne.
Oh, cikin masallaci ne?
Masallaci sallah Abuja ne.
Kamar ajiye bom din aka yi ko kuma suicide ne, yan kuna bakin wake ne?
Yan kuna bakin wake ne, yaje ya kawo waje. Ida kan ji yaje ya fi
yi. Mace ne ko namiji? Yaro ne ko babba ne?
Babba ne.
Ok, zai kai kamar shekara ko mutum ne?
Ina gani, ni ka sa 30 da jera kai na ga babban mutum ne ba, zai kai 40 ko kai gaji yawa, da zai mu yawa, gaji kai magaji yawa.
Ok. To, mutanen da suka mutu su nawa ne?
Tara ne, da shi goma ne.
Da shi dan kula bakin waken kenan.
Wanda
suka ji rauni ba za su kai nawa?
Babu, ba ko da yan a cikin gaba da yan nan mutane.
Ba wanda suka ji ciwo?
Ba wanda suka ji a cikin yaka sun mutane masalacin gaba da yan har yaro ke masalacin gaba da yan a cikin kaji.
Mutane 9 da suke masallacin gaba ɗayan su sun mutu.
Haka ne.
Kuma ba wanda suka dare a cikin su kenan?
Ba wanda ya ji ta sun mutu gaba da yan.
Yanzu wani hali ake ciki a garin Gamboro ne? Ganin cewa wannan abin shi ne karo na farko da ya faru.
Ba matsala yanzu kowa yana zuwa yan gina jansu kowa yana yin tunanin shi, ba matsala yanzu ka.
Kamar yadda na samu labari ba saba kai harin kunna bakin wake ba a garin Gamboro ko? Wannan shi ne karo na farko. To ku mutanen Gamboro ya kuke ji ne ganin cewa wannan abu shi ne karo na farko?
Ga gina dai abin da Allah ya kaddara wannan ba wanda zai yi abin. Abin Allah ya yi wannan, Allah ya kai na gaba kawai.
Amin suma amin.
Wani daga cikin mazauna garin Gamboro kenan ke bayani game da kunar bakin wake da wanda tijo ya kai wata masallaci a garin Gamboro da ke kan iyaka da kasar Kamaru. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla Haruna sai jihar Benue inda wasu ƴan bindiga suka kashe kimanin mutane 30. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da cikakken rahoton.
ƴan bindiga sun halaka mutane kimanin 30 a kananan hukumomin Guma da Logo dake jihar Benue. Mai ba gwamnatin jihar Benue shawara kan harkokin manema labarai ta haf ake zuwa wanda ya tabbatar mun da aukuwar lamarin yace zuwa yanzu an samu gawarwakin mutane 20.
And 20 bodies have been recovered so far.
Yace mutane kimanin 30 ne ƴan bindigar suka kashe yayin da zuwa yanzu an samu gawarwakin mutane 20 tare daga cikin su jami'ai ne dake aiwatar da dokar hana kiwo da gwamnatin jihar ta Benue ta ayyana a shekarar da ta gabata. Bayanai na nuni da cewa kimanin mutane 30 ne suka samu raunuka ciki har da mata da kananan yara. Arda Ture yace dawo da hulɗa da sarakunan gargajiya da shugabannin Fulani shine mafita wajen dawo da zaman lafiya a jihar.
Wannan komiti ne aka ba bindiga nan, ai ba aka ba kasa a zauna kasa da bindiga har ya tsoro. Amma mu sarakuna ba da abu da mu ba, da sarakunan Tibaye da sarakunan Fulani ba da abu da su ba. Gwamnatin tarayya ya yi shauri ya gera ba mu don mu samu zaman lafiya, ya san hanyar da zai bi. Ya komar da sarakunan da na gargajiya don a samu zaman lafiya a wajen kasar Benue.
Daga jihar Nasarawa makwabciyar jihar Benue kuwa rahotanni na nuni da cewa ɗaruruwan jama'a ne ke kwararowa zuwa yankunan da ke iyakar jihohin don neman mafaka. Mr. Peter Ayemba shine shugaban al'ummar TV a jihar Nasarawa.
Abinda ya kama yana local government da Benue an displace mutane yanzu haka suna tuna da a kiyana local government kiyana sun primary school a cikin garin kiyana local government na jihar Nasarawa. Amma ba wai an zo a yi kashe-kashe ba tukuna, amma yanayin tsoro ne yanda mutane suna wuce da jinigogi suna shiga Benue kamar masu yaki ba san ko su waye ne ba. Ya ba mutane tsoro yanzu haka sun gudu sun bari gidajen su suna da a kiyana sun primary school.
Jama'a akwai abin da gwamnati ta dauka domin ta dakatar ko su jami'an tsaro?
Yanzu haka ne jiya gwamnatin da Nasarawa a karkashin deputy governor Allah Sagara an yi security meeting an tura sojoji da yamma sun je wurin sun duba wurin a inda jama'a sun taru a kiyana din. To a yanzu haka dai muna ganin insha Allah za a samu sauƙin magana.
Shiko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ƙara jan hankalin mutane ne da su ci gaba da yin haƙuri da juna don samun zaman lafiya.
Ina ganin rayuwarmu ma gaba ɗaya akwai canji cikinta. In aka duba rayuwar da take shekara 40 ba can ko 50 wani tangarda da zai zo tsakanin mutum da mutum a manta a yi haƙuri a yafe yanzu sai ya zamanto abin magana abin rikici abin faɗa. To saboda haka ne shawara na ga abubuwa da ke faruwa yanzu shine mutane a ƙara haƙuri. Idan abu mai kyau ya shigo ƙasan dukanmu zai amfana. Idan kuma abin da zai cutar da mutum ne ya zo ƙasan dukanmu za mu cutu. Idan mutane sun imani da wannan nasiha da wannan ƙuduri da wannan tunani to ina ganin zai rage mana faɗace-faɗace wanda zai zo ya tsawala ya kai inda za a zo ana kashe-kashe ana ƙiyaƙe. Ina ganin haƙuri shine maganin zaman duniya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
To sai mu tsallaka kuma kasar Nijar inda jami'ai suka bayyana irin nasarorin da jami'an tsaron kasar suka samu tare da haɗin kan abokan aikinsu na kasashen waje wajen aikin yaƙi da ta'addanci a kasar. Ga Salamu Mumin Burma dauke da cikakken rahoton.
depuis les quatre frontières Cameroun, Nigeria, Chad, Niger.
A taron manema labaran da ya kira albarkatun shiga sabuwar shekara ta 2018, ministan tsaron kasar Niger Kallamu Tari ya bayyana cewa dakarun rundunar haɗin gwiwar yankin CBLT sun murkushe kungiyar Boko Haram a baki ɗayan kewayen tafkin Chadi da ma sassan jihar Difa. In banda wasu ƴan fashi da ke labewa bayan ayyukan ta'addanci domin yi wa jama'a kwace lamarin da za a kawo ƙarshen sa a wannan shekara sabuwa, kamar yadda dakarun gamayyar Jason Sahel suka fara daidaita al'amura akan iyakar Niger da Mali, inji shi.
Tous ces pays sont infestés. Tous ces pays sont en insécurité. Notre pays tient toujours debout.
Akan batun girke dakarun ƙasashen waje a Niger, ministan tsaron ya bayyana cewa zuwa yanzu Amurka da Faransa kawai ne ke da sansani a wannan ƙasa. Tarihi ya nuni da cewa a duk lokacin da aka samu barkewar tawaye a Mali, sai Niger ta yi fama da nata ƴan tawayen. Saboda haka, haɗa gwiwa da ƙasashe aminai don kauce faruwar irin wannan ta'asa shine abin da hukumomin Niger suka sa a gaba ta hanyar sansanonin da wasu ke gunaguni akan kafuwarsu, in ji Kallamu Tari.
Chaque fois, autant de rébellions il y a eu au Mali, autant de rébellions il y a eu au Niger, sauf cette dernière. Parce que nous avons essayé de tirer les leçons du passé.
Rahotannin tsakiyar watan jiya sun yi nuni da cewa kasar Italiya na shirin kafa sansanin sojojinta a Niger domin yaki da ta'addanci, da a ɗaya bangare ayyukan sintiri don dakile barauniyar hanyar bakin haure. Sai dai ministan tsaro ya ce kawo yanzu wannan magana bata tabbata ba. Hasali ma a yanzu ne Niger da Italiya ke kokarin karfafa hulɗar diplomasiya a tsakanin su.
Nous sommes actuellement en train de discuter avec les Italiens en vue de déterminer les aspects de nos besoins pour lequel de base italienne au Niger.
A yammacin yau Laraba ne kasar Italiya ke shirin bude ofishin jakadancinta a nan yamai a yayin wani bikin da Prime Minister Paolo Gentiloni zai halarta, sannan a ɗaya dabara zai gana da hukumomin jamhuriyar ta Niger a ziyararsa ta farko a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC, agogon muna cewa karfe 10:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Daniel ke muna bayani akan ababen mu rayuwa. Da wannan shirin kuma na yau ne za mu rufe wannan tattaunawar da bakon namu Daniel Gotin kuma zai dora ne akan yanayin asibiti a nan Amurka a matsayin ɗaya daga cikin ababen mu rayuwa. To Daniel, ya shi kuma batun asibiti a nan Amurka, ya ka gan shi?
Oh, asibiti kam. Asibiti a nan kamar hotel.
Me yasa ka ce haka?
Don da na zo na yi ciwo, ni ma na je asibiti. Da na je asibiti, haba, da na shiga asibitin ban gane na tambaya tukuna sanwe guy asibiti ne muke. Kai asibitin ko ina ya hadu, su likitocin sun za su baka lokacin da ya kamata. Za ka ji su yi magana kai ma ka san wayannan su san abin da suna yi. To komai ciwonka akwai kwanciyar hankali ka ba, don za ka san wayannan su san abin da suke yi. Amma kuma za ka biya kuɗin. Za ka biya kuɗin don ba arha. Shi su asibitin su kama akwai tsada sosai.
To wani abu da ake cewa na da wahala ko kuma tsada nan shine wurin zama, wato gida, muhalli. Ya kaga wurin zama a nan?
Gaskiya kam akwai tsada. Don na gan abinda mutane suke yi shine aka nema wani da kawaye shi ku zauna tare ku raba kudin gidan. Don gidajen su kam akwai tsada. Kudin da zamu biya a gida shekara ɗaya a Najeriya wani lokaci a nan shine ana biya wata ɗaya. So gidansu kam, gidajen kam akwai tsada. Amma kuma za ka samu in ka biya kudin kan zaka abin da ba zaka samu a gida ba zaka samu anan a ga mun zancen ruwa mun zancen wuta wayancan kan ba in ka biya kudin anan yo ka zaka samu abin da ka biya amma kaga a gidan duk a gida kan akwai arha amma kaga zancen wuta zai taso zancen ruwa zai taso
to wani abu da shine tunda Daniel ya ce ba yanzu yanzu zai koma gida ba zai dan dauki lokaci saboda America dai akwai dadi inji Daniel
na ji kamar maka ya dadi
ne in ka koma gida abokan ka suka ce Daniel muna son mu ma mu zo America domin mu samu abin nan da kake da ya hana ka dawowa wani shawara zaka ba su
shawara da zan ba su kam su zo ba zan hana wani jin dadi ba amma za su yi shiri za su shirya kudin to kagan damon na san na ce bana son ba zan koma gida yanzu ba eventually kam zan koma don kaga zaman America mun zo don cin gaba amma ya kamata mu ma mu koma gida mu bayar da abin da zamu iya abin da mun samu daga nan ilimin da mun samu daga nan da cin gaban da mun samu anan whatever we can contribute mun kai gida in ba haka ba akwai wayanda suna nan a gida da ba za su iya zuwa nan ba ba kowa ne zai iya shiga jirgi ya zuwa nan ba so eventually abin da zamu iya mu kai gida mu ci zamu iya mu implement wannan ga abin da zamu kawo ga abin da zamu iya yi ga abin da zamu iya yi eventually we can do that amma zamu yi shi lokacin da mun je our voice will be heard mun je wani za zo na ji ka ce okay gashi ba wai amun gama makarantar mu koma gida mu je ba kome ba aiki mu je mu mu saba da system din a gida ka gani so
da yawan ku da kuka zo nan kuka yi karatu ba kasafai kuke son ku koma gida ba zamani ina son ce me yasa ba ku son zuwa gida domin ku gida su amfana da abin da kuka amfana da shi nan kuma to amma da ka ansa ka yi wannan bayanin bari mu yi magana addini sautari mu da muka zo nan ko krista ko musulmi ana daukan mu kai in mun zo kai ma mukan ma aje addinin mu ne saboda an san America kasa ne mai yanci abinda kaga dama duk kana iya yi in dai ba doka karya ba mutanen gida sukan dauka kamar in mun zo ba ruwan mu da addini ba ruwan mu da harkan addini
a ba haka ba kagan to wasu mun zo haka daka ga za mu manta da addinin mu amma ni yanzu ni pastor ne
to dai
gaskiya so amma kuma ina da abokanai da every week suna ba kowa yana zuwa na yana manta da abin nan ba no so it's I think it's just a stereotype ne da mutane suna gani kowa da ya zo America sai zai manta da ba haka ba wannan kan mai yadda da wancan ba
to Daniel Gottlieb mun gode kwarai daga cikin wannan lokaci da ka samu domin tattaunawa da mu masu are aka ce laifin dadi karewa da wannan ne ko muke rufe wannan tattaunawar da bakon namu Daniel Gottlieb dan asalin jihar Plateau a tarayyar Najeriya kuma Ahmadu Bakon namu da Julie Gresham da tare da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bakon
Raga da busa she ta kare ga inji fulani Raga da busa she ta kare ga inji fulani Raga babu busa she da jin
Madalla Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya. Yace Assalamu alaikum murya Amurka. Ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da sabon faifan bidiyo da shugaban kungiyar Boko Haram ya fitar. Yayin da muka shiga sabuwar shekara. A gaskiya kamata rundunar sojin Najeriya su ƙara zage damtse domin yakar sauran ƴan Boko Haram masu kai harhare. A ƙarshe nake fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan kunar bakin wake a Najeriya. Allah kuma ya ji ɗan wanda suka mutu amin. Matsalar tsadan man fetur da kayayyakin masarufi a ƙasar mu Najeriya ya fara wuce makaɗi da rawa. Sai ƙara hawhawa yake yi. Fatar mu dai Allah ya kawo mana mafita daga Salihu Isa Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya. hallaka fiye da mutum 20 da wasu mahara suka kashe a jihar Benue dake tsakiyar Najeriya, haka abin jimami ne. Da fatan jami'an tsaro za su gudanar da sahihin bincike wajen ganowa gami da hukunta waɗanda suka aikata wannan danya aikin. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai sako na gaba na Ahmadu Abasha Mashina Yobe yace zuwa ga VOA Hausa. Dan Allah ku isar min sako na gwamnatinmu na jihar Yobe Ibrahim Gaidam. Ba gina sabbin azuzuwa da yin fenti ga makarantu shine bukatun ba karamar hukumar mashina. Daukar sabbin malamai shine muke bukata saboda muna da karancin malamai a makarantun karamar secondary da primary a kauyukan karamar hukumar mashina. Saboda akwai garuruwa masu makarantu fiye da 8 waɗanda malamai ɗaya ne kawai suke koyarwa a kauyukan yankin. Gyara kayanka dai ba zai zama sauke mu raba ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. To shugaban kasa Muhammadu Buhari mun ji zaka dauki mataki akan masu boye man fetur domin yayi tsada musamman cikin watan Disamba. To wani mataki zaka dauka akan masu fitar da abincin mu zuwa kasashen waje? Alhali abincin da muke da shi bai wadatar da talaka ba. Daga Rulwani Ibrahim London Uba, jihar Adamawa, tarayyar Najeriya. Masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a Iran ya kamata ku dauki darasi daga abin da ya faru ga kasashe irin su Libya, Yemen da Tunisia. Domin tsalle guda ake a fada rijiya amma sai ayi dubu ba a fito ba. Sako daga Usman Shitu Mahuta.
To ga wannan sakon.
Jama'a assalamu alaikum. Shekara ta 2017 ta zo kuma ta shuɗe ga mai tsahon kwana kuma ga mu cikin sabuwar shekara ta 2018 miladiya. Sanin cewa kwanciyar hankali na daga cikin manyan ginshiƙan cigaban al'umma, dandalin faɗi mu ji na wannan mako zai yi duba ga irin abubuwan da ya kamata mu yi domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Ta yaya za mu gujewa samun tsabani a tsakanin mu? Menene ya kamata mu yi domin warware takaddama? Wani mataki ya kamata mu ɗauka domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya? Idan ka ziyarci shafinmu na Facebook @voahausa.com kai ma zaka iya bayyana ra'ayinka. Da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger, ni Aisha Mu'azu zan gabatar da shirin. Sai ku kasance da mu a ranar Laraba domin jin yadda za ta kaya a cikin dandalin faɗi mu.
To madalla masarar sai a gafarce mu mun sami dan tangardar na'ura. Kafin mu karkare ga marin daura da takaitaccen labarai.
A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin kasar a yau Laraba inda ya kashe akalla mutane 10. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gamboro jim kadan kafin sallar asuba, ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma yi ragaraga da masallacin. A halin da ake ciki kuma a Kenya, 'yan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai wa motarsu hari a yau Laraba. Jami'an kasar sun ce an kashe 'yan sandan wanzar da zaman lafiya na musamman guda 3 da wasu manyan jami'an soja guda 2 a lokacin da suke tafiya a arewacin karamar hukumar Mandera kusa da iyakar kasar da Somalia. A Iran, masu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk faɗin kasar bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da suka hada da matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye kasar da aka yi. Gidan talabijin din Iran ya nuna bidiyon wasu dambun mutane dauke da tutar kasar suna kirarin goyon bayansu ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei. Shugaban addinin kasar Khamenei ya zargi kasashe masu yawa da laifin ingiza zanga-zangar adawa da gwamnati da aka fara a makon da ya gabata wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22.
Tuma sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama da mu sauraron shirin yau da gobe.